This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan masu azumi an sha ruwa an kuma yin lafiya. A wasu shirin ce tare da Sarki Lahashin da sauran abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na daren yau Lahadi 31 ga watan Maris shekarar 2024. A cikin shirin na yanzu za ku ji Grace Aliyu Abdu ɗauke da shirin Kallabi, shirin da kan leƙa saƙo da lungu a kan al'amuran da suka shafi mata daban-daban. Amma kamin ta shigo, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. A yau Lahadi, Paparoma Faransa zai taron Easter tare da dubatar mabiya 100 a Katolika a dandalin St. Peter's da ke birnin Vatican, kafin ya fara saka mutane albarka kamar yadda ya saba, yayin da ake ci gaba da nuna damuwa kan koshin lafiyarsa. Paparoma mai shekaru 87 ya isa wurin kan keken guragu don jagoranta taron da karfe 10 na safe a cikin yanayi mai cike da gajimare da iska, inda aka watsa abubuwan da suka faru kai tsaye ga duniya. Bikin Easter shine tuna tashin Annabi Isa alaihi salam daga mutuwa, kuma shine karshen mako mai tsarki, wani babban bangare na kalandar Katolika wanda suke da mutane biliyan 1.3 mabiyan su. A jiya Asabar, Papa Roma ya jagoranci bikin Easter a fadar Vatican a gaban mutane kusan 6,000 daga sassa daban-daban na duniya, kwana guda bayan soke zuwa 'yan mintuna kaɗan kafin wani babban gangamin ranar Juma'a mai muhimmanci, lamarin da ya sake faɗo tambayoyi game da lafiyarsa. Wani sabon fari ya bar miliyoyin mutane suna fuskantar yunwa a kudancin Afirka, yayin da suke fuskantar matsanancin yanayi da masana suka ce yana ƙara yin ɓarna. Wannan shine lamarin musamman ga ƙasashe da suka fama da talauci a duniya, da waɗanda suka fama da rauni a 'yan watannin da suka gabata. Yankin ya yi fama da munanan guguwa mai zafi da ambaliya. Zambia da Malawi sun ayyana dokar ta ɓaci, kuma Zimbabwe na iya fuskantar yin hakan a wani wurin rada abinci a cikin karkarar Zimbabwe. Kwanan nan ma'aikatan agaji sun kawo agaji ga mutane kusan 2,000 da cike cikin mawuyacin hali. Mutane kimanin miliyan 20 na buƙatar taimako a yankin, kuma da yawa ba su samu ba. A yayin da ƙauyen Rimish na ƙasar Lebanon, Kiristoci ke bikin Easter na farko tun bayan ɓarkewar yakin Gaza, mazauna yankin sun ce tashin hankali tsakanin Hezbollah da Isra'ila na janyo su cikin rikicin da ba su zaɓa ba. Kamar Kiristoci da yawa a wasu wurare a kudancin Lebanon, mazauna sun fusata kuma suna fargabar rikicin zai iya ratsawa da su, kuma ya tilasta wa iyalansu tserewa ta dindindin daga ƙauyuka na kakanninsu da ke kusa da iyakar Lebanon da Isra'ila. A farkon makon nan, wani mazaunin Ramesh ya fuskanci gungun wasu mutane ɗauke da makamai da suke ƙoƙarin harba dokokin Isra'ila daga cikin ƙauyen. Wasu mazauna ƙauyen sun buga ƙararrawar coci don janyo hankalin mutane, hakan ya sa 'yan bindigar komawar yanki domin harba dokokin, a cewar magajin garin Millat Al-Alam da mazauna Ramesh. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Lahadi, Turkawa sun kada ƙuri'a a zaben ƙananan hukumomi kan yunkurin shugaba Tayyip Erdogan na ƙwato iko da birnin Istanbul daga hannun abokin hamayyarsa Ekrem İmamoğlu, wanda ke da nufin mayar da 'yan adawa a matsayin masu ƙarfin faɗa a ji a siyasa bayan da suka sha kaye a zaben bara. Magajin garin Istanbul İmamoğlu ya cancanci Erdogan da jam'iyyarsa ta AKP a matsayin babban matsala a zaben shekarar 2019 da ya samu nasara. Shugaban ya yunƙuro a shekarar 2023 ta hanyar tabbatar da sake zabensa da rinjayen majalisa tare da abokansa 'yan kishin ƙasa. Sakamakon zaben na yau Lahadi na iya ƙarfafa ikon Erdogan da ke da shi a kan Turkiyya, memba ta NATO, ko kuma ya samar da sauyi cikin babban yanayin rarrabuwar siyasa da ake fama. Ana ganin nasarar İmamoğlu zai ƙara rura wutar tsammanin zai iya zama shugaban ƙasa a nan gaba. Hukumar yaki da ta'addanci ta kasar Rasha ta sanar da cewa kasar Rasha ta gudanar da wani farmakin yaki da ta'addanci a yankin Dagestan dake kudancin kasar yau Lahadi inda ta tsare mutane uku. Rasha na cikin shirin kota kwana bayan wani harin da aka kai a wani daki da yayi dake birnin Moscow ranar 22 ga watan Maris wanda shine hari mafi muni a kasar cikin shekaru 20 da ya kashe kalla mutane 144. Hukumomin tsaro sun tsare wasu ƴan bindiga uku waɗanda ke shirin kai wasu hare-haren ta'addanci a yayin da ake duba wuraren. An gano makamai masu sarrafa kansu da alburusai da wasu bamai da aka shirya don amfani da su, in ji kwamitin a yau Lahadi. Tun da farko dai kwamitin ya ce jami'an tsaron sun tare wasu da ake zargi da aikata laifuka a wasu gidaje da ke Machakala, babban birnin yankin, da kuma ɗaya daga cikin manyan biranen jamhuriyar Kaspis. Ba a samu asarar rayuka fararen hula ko na jami'an tsaro ba. Daga ƙarshe gwamnatin India ta ce tana kubutar da ƴan ƙasarta da aka yaudare su da aikin yi a Cambodia, kuma aka tilasta musu shiga cikin aikin zamba ko damfara ta yanar gizo. Ofishin jakadancin India a Cambodia yana aiki tare da hukumomin Cambodia, kuma sun ceto tare da mayar da Indiyawa kusan 250. Ciki har da 75 cikin watanni uku da suka gabata, a cewar kakakin ma'aikatar hukumomin wajen kasar Randhir Jaswal a cikin wata sanarwa a ranar Asabar.
Karfi da hashin aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma da lama sauraro yanzu kuma lokaci yayi da zan ja gefe in barku da Grace Alheri Abdi a cikin shirin Kallabi.
Waka ta festival na hora ta tun ina sibiya wakan mutan farko aji daya a sakandare abu da abin yarin ta mula yan mata a wannan waka dalilin ta da zo muka je radio
kallabe shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin daman maki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana Alheri Gwesa yau kallabin mu ta mako wata mace ce da ta nada rauna da dama kasancewa ta ƴar wasan kwaikwayo mawaƙiya ƴar jarida uwar gida da kuma uwa za ku ji kowa ce ce mun kuma gayyaci waɗansu mata domin nazarin dangantaka tsakanin matan aure da dangin miji musamman ƙanne mata da so da dama ake samun saɓani da su ku biyo mu domin ji ya fi saƙo kafin mu kai ga hirar mu da kallabin mu ta mako bari mu fara haska fitila kan wata matsala da mata da dama ke fuskanta a gidajensu na aure inda waɗansu suke fuskantar rashin jituwa da kannan mijinsu musamman kannan mata da waɗansu lokuta yakan kai ga mutuwa auren koda ko mazan nasu na ƙaunarsu kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawar da mata a dangare
a cikin zauren namu a yau akwai Rakiya Sa'id wanda aka fi sani da Rukmai da kuma Hawwa Usman mafi yawanci ana samun matsaloli wai especially a ce ƙanwar miji ta zo gidan yayinta da nufin za ta zauna ne na wani lokaci ne ko kuma za ta zauna ne permanent su na dindindin yawwa ko zaman dindindin to ni a tunani ma mafi yawanci hali ne irin zan ce kamar na mata da rashin kuma tunani da hangen nesa domin a matsayin ki na mace in har kin san cewa wata ran ke ma zaki aure zaki je ki zauna da wani iyalin kuma zaki zauna da ƴan uwan shi to bai kamata a ce ana samun matsaloli ba don in most cases sai ki ga ma kanwar miji ta zama kamar kishiya
to
yes miji yana zaune da matar shi lami lafiya ko zan yi ta ga ya siyo mata mai dan tsada sai ta canza fuska kuma ba wai dan bai siyan ma mahaifiyarta bane kuma ba wai dan bai irin taimaka musu ko wani abu da sauransu ba sai ta mai da ita dai kamar kishiya ana samun haka da yawa amma ba a cewa duka an tare an zama daya akwai wasu cases din da zaki gani akwai bambanci amma in most cases kannan mafi yawanci ba sa embracing matar da aka auro
ba sa rungumar ta
cewa ta mata ce yes a matsayin tasu ita ma yar uwa ce because in kin dauka cewa wannan ai yaya ta ce take aure a wani guri ba za ki mata bakin ciki ba
za kai fatan ta ji dadi
za kai fatan ta ji dadi yadda kai ma nan gaba in ka je za ka ji dadi ka sai ki kuma kai yadda kake so to wallahi sai kiga akan abinci ma an samu matsala da ita in kanwa kike ta zo gidanki ba kanwar miji ba za ki sarrafa ta yi mun wanke wanke yi mun shara yi mun wanki da fafin abinci in their own case a nasu me ake
ga wani bangaren su
yawa idan kika fara cewa yi mun kaza yi mun wanke wanke yi mun shara dora min girki sai a ce kin mai da ita boyi boyi ai ke mun daga nan ma kin ma zama muguwa
ah to ai naga kaman kanwa miji ne ai ko
haka ya kamata ya kasance
to a sa miji aiki
alhamdulillah kuma ai ba zai dace a ce ke kanwa ki ta shigo gidanki ba za ta taimaka miki ba indai akwai tarbiya kamar yadda ka tashi ka gani a gidanku ana yi kanwa ka za su taimaka maka to in kuma kanwa miji ta baka dama a matsayin kanwa ka ai ba za ka cutar da ita ba ma a misali kenan a zauna ne tare a kyautata ma juna tare irin da sauransu amma sai kiga abun an samu reverse is the case
anya kin so wani lokaci kannan mijin mafi yawanci kun ce matsalar ta fi zuwa a gurin kannan miji ba yayin miji ba dake ana samu hadda yayin miji to amma a kannan mijin ba kwa gani kila kun dan shiga kun fita ne kun hana dan uwan da su ya kyautata musu ko dan ba ta wayansu kudin canji da na charge card
wallahi in case
na kacin waya
a cases da yawa zaki ga wallahi namiji yana iyakacin kokarin shi kyautata ma ƴan uwan shi amma kar a manta fa ita macen da ya aure ta zama mushi priority na farko tun da amana
wato dole shi ce
dole shi ce dole ne wani haƙin nata sai ya sauke shi kafin ya ce bari ya zago ya juye zuwa makanwar shi ko kuma ma in yaye shi ce akwai inda ya kamata ma a ce in kin ga dan uwanki ya magaza in ke kina da hali a matsayin ki na yayar miji ki tallafa mishi
wato a rufa mai asiri
a rufa mai asiri
gidan nan na shirye
ta ya rike amanan da ya dauko ai amana ne Allah ya bashi in kin ce zaki shiga cikin wannan hurumin kin ga ai baki tallafa mishi ba wurin kyautata ma iyali zamantakewar ne kyau ina son mata masu gane ita kanwar miji ko kuma matarwa ya kamata a ce yar uwa ce saboda shi fa alaka na aure wani abu ne na daban Allah ne ya ce mu yi shi
wato jini yana haduwa
jini yana haduwa zaki ga mace ta haifi yaya ma amma wai duk da haka ba a daina kiyayya ba
ko kuma ba a daina ware ta
a daina ware ta a wata tsanin ke ba re ce an auro ki daga wani guri to me zai sa bacin namijin nan ya auro ta shekara ɗaya shekara biyu ta haihu uku ta haihu an samu yaya ɗaya biyu uku hudu biyar ni ko menene ya rage ai daga lokacin da aka ce mace ma ta haifi ɗaya to kuma ta fa zama ku kun zama ita saboda dan nan da ita da mijin
kowannan kowannan
alhamdulillah har sai a ga kuna ma jayayya kuna faɗa akan ɗan tsakaninki da ke da kanwar miji ko kuma wani abu da sauransu kin ga ta zama mata gida kenan bai kamata a ringa nuna mata wariyar launin fata ba ana sa ido akan abin da mijinta zai mata abin da ya kamata shine a taimaka mishi a tallafa mishi shi ma iyalin shi ya zauna lafiya da su
Hajiya Hauwa an fice matan gida kukan shiga fita ku hana ƴan uwan miji sakewa amma ku da ku ƴan uwan za su zo su baje su saka ta tsawana an ce idan ma suka zo girkin su daban ne ma'ana idan dangin miji ne suka zo musamman idan kanwar miji ne ita sai a ce ba za ta ɗiba abincin da kanta ba ku za ku ɗiba mata amma ga ran ku da hukuncin da yasu ne za a girka muku ko kuma shiga ki ba ta ya ko haka ne ba shi yake kawo irin wannan matsalolin
gaskiya tsakani da Allah akwai matan da suke haka
to
tsakani da Allah kowane kutsutsu an ce kukan gidansu
yake
kowace mace akwai tarbiyyar da aka bata daga gidansu tsakani da Allah akwai wanda za ki ga ba matsalar matan ba ne matsalar kanwar mijin ne ko yar mijin akwai kuma wanda tsakani da Allah matsalar matan gidan ne akwai matar da idan ta shiga gidan miji ta samu miji ta ga miji yana santa kuma yana da hali Allah ya rufa mishi asiri za ki ga ƴan uwanta kuma za ta dinga janyowa ba ta kaunar ma wani nashi ya rabe shi
ba ta sake masa ba kenan
ba za ta sake masa ba tsakaninta da ƴan uwan mijin ta sai dai harara da hantara kuma kullum kokarinta ta hada su da ɗan uwan su ya daina ganin farin su har ta kai ta kawo ma wani yayi mai ƴan uwan shi da suka uwa ɗaya uba ɗaya jinin shi iya kada gidan shi
ya musu rashin mutunci
ya musu rashin mutunci akan matarsa tsakani da Allah irin hakan na gani ba su ɗaya ba ba su biyu ba ina da masaniya akan irin wannan sannan akwai a bangaren mata kuma da ake cewa dangin miji sun takura musu wasu ba laifin matan bane laifin kannan miji ne sannan kuma kannan miji da zasu zo gida su irin su zo su zauna da matan wansu yana faruwa ne wani ba mamaki mahaifin mijin ya rasu uwar ba ta da karfin da za ta iya rike wannan a ce ta dawo gidan wanda shi yana da halin da zai iya ciyar da ita ya kula da tarbiyyar ta tunda shine namiji kuma mura ma kullun rayuwar mu a karkashin maza yake ko dai wanka ko mijinka ko danka idan ka tsufa haka rayuwar mu take mu mata saboda haka za a iya cewa ta dawo gidan wanda ta zauna to akwai wanda idan ta zo ba mamaki a gidan mijinta wahala ne fito da ita daga gidan mijinta za ta ga irin ya gidan wannan nata yana kyautata ma matar shi da sauran su daga nan sai har suna da bakin ciki ya shigo
to wato ta tana da inda ni ne a wurin
eh na samu wannan opportunity din ne zai fito raba ni da gidan miji
haka
kuma ba mamaki a kotu sa da take gidan miji idan ta kasance budurwa ce kenan in ya kasance budurwa ce ita akwai wata sister ta wanda ni'imar da matan wanta take ciki ita ba haka take a gidan mijinta ba
to
ko baki gane suna man cewa kowace mata mijinta take aure kuma karfi ne kowa da yanayin karfi
kowa da kadarin
so ne duk wannan abin da na dauke shi ga baki dai kamar hasada yafi yawa a ciki
sosai
da san kai
sosai
ai ku akwai matsala babba a gukan fama ai ku akwai matsala abokan fama bari mu bar ku ku sha ruwa mako na gaba zamu ji yadda kallan miji da auren sa yake mutuwa suke tasiri a wajen mutuwa auren sa da kansu mata kada ku bari a ba ku labari yau kallabin mu ta mako wata mace ce da ta nada rauna da dama kasancewar ta yar wasan kwaikwayo mawaƙiya ƴan jarida uwar gida da kuma uwa waka aka ce a bakin mai ita tafi dadi da kallabin mu ta mako
ni ce Hadiza Gire wanda nake organizer zandar turfata yatra gidan rediyon Shahad da Magaram cikin ƴan wasan kwaikwayo ni dai an ahina a garin Tana cikin gari kuma nan na tashi ne lakwal kita a nan na kare ni bokin katrin na bar lakwal saboda army eh saboda army kuma tahiya katro zandu
1982
bayan an yi festival kin agadas wasannin nan da ake na shekara da take kewaye Allah ya kaddara babban nan nan gidan radio Jihar da Magarim Allah ya kai shi ta an yi wannan sallata aikin hannu fuwar sai aka ce aina ɗan matan da suka yi waka a Agadas to lokacin nan Allah shi kansa da rahama Alhaji Kwanti wa yake mu sai cayu ai kan wata ce yanzu tana nan yace ta rabu da mijinta tana nan gida yace to a nemo mu ne ita cincu sai aka nemo sai ce mun naji kin yi waka murye ki tana da dadi muna so inda hali ki gama takardun ki ki aika radio muna so ki je ki rika yin zabi sanka a radion jaha sai nace mishi to ba matsala Kwanti amma bari in shawara da uwayena
Ubangin tsulun fashin ki ba kamar bayan da kika rabu da mijinki ce an miki aure bayan da kika rabu da mijinki yani aka kika fara wakan na festival kamar wannan festival wasa da ake yi a zamanin kunce ko
zamanin
kunce festival ake yi kamar wasa ne na raya al'adu wanda kuma ake hada matasa wanda yake karfafa dankon zumunci a tsakanin yan kasa kaka aka kika shiga
to da waka ta festival na hora ta din ina sizia wakan mu ta farko aji daya a secondary ajin nan daya da aka dauke mu aka kawo mu nan kunce ya hau da wata hudu rak da iko aka dauko mu aka kawo mu daga tan da aka kawo mu nan da magara mu kai wakan mu ta farko sannan kuma bayan 1976 aka yi wasa na hadi a da magaran gaba ɗaya na wasan jenesis na abu na matasa
hadin kan matasa
yawa hailo aka dauko mu aka kawo mu nan muka zo muka yi rabbana ta'ala to daga haka dai abin hayyati in ce waki waki tunda daga wannan dai ban sake waka ba tunda lokacin da za a yi na difa katrobentayen aka neme ni ni kuma lokacin nan ina gidan miji babu dama in tai to bayan wannan Allah ya gajarta sama sai na rabu da miji na rabu da miji hailo da aka san mun rabu da aka zo za a sake na Agadas sai aka ce ai tsohuwar zabiyar wannan tana nan aje a nemo ta sai aka nemo ni rabon kuma mun je Agadas ni waka kuma rabon a dalilin wannan wakar ta Agadas hashi director na yawa ya ji murya ta hayar da rabon na zo radio ta murin ya aiki mu harin dalilin sawata kenan
ita rabbana ta'ala a dalilin mene ne kike waka rabbana ta'ala ita ce dai ta huddo ki
ita ce ta huddo ni gaskiya fi sabilillah ita ce ta huddo ni me ta huddo ni saboda abubuwa ne ta kumsa a cikin ta
lokacin an yi juyin mulki kun ce yayi juyin mulki
kun ce yayi juyin mulki
1974
kun ce juyin mulki bayan yayi juyin mulki mun zo nan da magaran an kawo mu muka yi waka amma ba ta shi ko ina ba to rabbana ta'ala ita ce aka fara wasan sati a kowane jahau a jahohi ko wace jaha a ce bana nan za a yi baɗi can za a yi haka ne
ko wace jaha ta kawo waƙoƙi
ta kawo waƙoƙinta aka zo aka yi zaben waƙoƙi a murya aka gamu shahar da magaram gabaki ɗaya a murya muka gamu aka ce waƙan nan ta tana ita ce na farko rabbana ta'ala ita ce za a kawo festival abu da abin yarinta muna ƴan mata ne a wannan waka dalilin ta da zo muka je radio aka je radio da sashi aka dauke mu su jibrin London da Alhaji Umma Jibabirni suka dauke mu aka yi arsiran mu nan hannu yau
na
aka yi record aka dauki waka rabbana ta'ala to tahiya tai tahiya da za a saki ne arme bayan wannan da nazo gida ban dade ba ne arme to ba na arme har na samu aihuwa amma har aihuwa biyu kuma Allah ya gajarta zama aka rabu aka rabu to da muka rabu suka samu labarin mun rabu za a yi na agar sai aka ce a nemo ni rabon na zo da magaran in yi aiki a radio saboda muryata
sai kuma aka kaki radio jaha kika ka takardun ki sai suka dauke ki
Alhaji Kwanti ce mun to gyara takardun ki na gyara takarduna na bada tasha aka kawo da aka kawo mu aka ce to maza maza ce mata maza ta so na zo sati na guda aka yi jarraba ni zabi sanka aka jarraba ni Alhaji Umma satin nan guda kawai tahiya dai tahiya tamam
ina
shiga zaɓi sanka shekara bakwai ina zaɓi sanka to
bayan da zaɓi sanka babu wani shiri da ke shirye-shirye da kike a gidan rediyo
to bayan zaɓi sanka dai shi kaɗai ne nake a lokacin nan to bayan zaɓi sankan da aka maido su Jarijuba daga mara da Allah ya ji kansa da rahama sai ita take kwasar da mai
take
yawa sai aka ce to Hadiza ke yanzu shiga trup saboda ba iya yiwuwa
a ce
shiga trup kawai nace to shikenan lokacin kin san yara ne yanzu da na da ba dai bane akwai bita abin da aka ce min kaza kake to eh nace to raban kuma na zama a turu
ne kika shiga wasan kwaikwayo shiga wasan kwaikwayo
kuma a tahiya dai tahiya a wasan kwaikwayo
kuma yaya kuka riga gudanar da wasan
kwaikwayo tamar wasan kwaikwayo mun gudanar da shi cikin abin da ya cancanta saboda a lokacin nan ba wai ilimi na bariki ba ilimi na lakwal yake ba da hazaka a saboda su magabatan namu ba su taba zuwa lakwal ba ma
musu
ba karatu musu ba amma da an zo da sahiran litinin aka ce shiri za a yi kai mi ka gani kai mi ka gani kai mi ka hango a cikin gari kowa ya wadi tamkin da ake so a yi bisa kan shi sai a ce to abin da ra'ayin da wance ta kawo kowa ne ka ko mun girman ka ko mun kankanta shine za a dauki wannan maulidi da shi za a yi haka muka rika tahiya muna yi
to amma kuma a lokacin na ai a Niger da magaran ce ta daya a wasan kwaikwayo
gaskiya gaskiya da magaran ita ce daya a wasan kwaikwayo saboda daga turbkin odar ta yana ta da magaran sai turbkin su ya ji dubu wannan su ne turbkin da sunan da magaran su suka hudda shi ma duk kasashe ba ma Niger kadai ba muka ci gaba da wasan kwaikwayo don saboda a dalilin wannan hotel wasan kwaikwayon da magaran yayi suna a ko ina shi ya hana Hajiya Dilo Allah shi kanta zama a Makka tun da wasa wasan kwaikwayo tayi ta kaura Makka wurin yatta da ta ji saboda theater kinta da tayi ta
kara da kiyashi
saboda ita tace ta haramta zaman Makka saboda zan waye sai ya ganta ya santa a wannan tunda kaiwa yake yi ana haɓaka mishi kasatoti yana saidawa a Sudan har ya kai shi wannan yaro yayi gida ya sayi kare ya sayi gina ya sake sayan wani yayi arme duk da kudin ka kawai da yazo ya ganta a dogon gida tana saida kashi sai rungume ta hoshi da kuka tace menene aka musu taro ɗan sanda suka taru a kansu sai suka tace zan wa rungume yana kuka ina da ya ko danta ne yace a'a biki sanni ba ga dalilin da yasa duk sai bayyana wannan dalili tace to tunda haka yasa wannan abin ya samu nan haramta zaman Makka ta komo wannan ta ci gaba da wasan kwaikwayo saboda a lokacin nan tamar gaskiya mu da kanmu na baya mun ci anhwanin wasan kwaikwayo ba wai dukiya ka tara ta ba a'a suna saboda mun yi turni a kasashen waje wallahi tamar sunayen mu sun huta ko ina
to madalla sai ku biyo mu bashin ci gaban wannan hira mako mai zuwa masu yin magana suka ce matar nagode ba ta rasa mijin aure na gani kuma mai hana wa mata lada za mu da sa'aya a shirin namu na wannan mako sai mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin ba da gudunmuwarki ga yaya ta gudunmuwar da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita muna godiya ta musamman ga wakilan mu Tamar Abari a Damagaram Jamhuriyar Nijar da kuma Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
to baki ɗaya kuma da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen a yanzu a madadin Sarfi Lahashin da ya ta gabatar da shirin sai Fiona Nanduru da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Ku kwana lafiya, sai da safon ku.